بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci mai albarka. to kamar yadda za a gani wannan takaitaccen fa'ida ne akan ilimin mustalahil hadith. na'am akwai gyara nan mustalahil hadith wannan ba muqaddima ne akan shi littafin manzuma din batukuna har yanzu muqaddima ne akan shi ilimin mustalahil hadith din da kanshi. akwai abubuwan da ma yanzu nake tunawa dawa a sadiqo kwarai ko asbut na akwai abubuwa guda goma da ya kamata ya zame mana muqaddima akan shi ilimin mustalahil hadith din tun kafin mu fara. da haka wannan din baya cikin wancan tukuna, amma Allah yadda sati mai zuwa idan muka zo za mu yi kokarin rubuta abubuwa din guda goma, kuma waɗannan muqaddima da wannan da wanda za mu zo mu rubuta nan gaba suna da muhimmanci ya zama kana da takardar rubutu da kake rubuce su, kana kuma kula da su, domin su ne matakin farko na fara fahimtar ilimin kansa. dan yanzu zaka ji ana cewa mustalahil hadith mustalahil hadith, amma me ilimin mustalahil hadith din, me ma ma'anan kalman, sai kaga mutun ya rikice. to idan mutun ya san waɗannan kacan guda goma da zamu zo mu yi bayani akan su, to mutun zai fahimce su, domin ba wai sai ilimin mustalahil hadith kadai ba, kowane ilimi yana da wasu ka'idoji guda goma. to idan baka fahimci ka'idojin ba, ba za ka taɓa fahimtar ina aka dosa ba ilimin. da haka yadda shi wannan mustalahil hadith za mu zo da muqaddiman shi guda goma na ilimin gaba daya, ba wai na littafin manzuman ba. yanzu har yanzu ba maganan manzuma yanzu muke yi ba, maganan ilimin tukuna gaba daya. haka shi ma, wa alaikum salam ya imam, haka shi ma ilimin nahawu da za mu yi yana da waɗannan muqaddimat din guda goma da dukkan karatuttukan da za mu yi ire-iren waɗannan da ake kira ulumul ala za su ginu akan waɗannan abubuwa guda goma waɗanda su suke matsayin matashiya na waɗannan ilmuka din. nan da wani mawaki yake cewa inna mabadi kulli ilmin ashara, yace kowane ilimi a matakin farko na ilimin yana da mabadi ashara, wato yana da mafarai guda goma. kowane ilimi da ka sani yana da matakai guda goma, akwai alhaddu wal mawdu'u thumma samara, akwai alwadi, akwai alkaza, sai an ciro maka abubuwan guda goma a gefe na kowane ilimin da zaka koya. to idan ka fahimci waɗannan ka'idoji guda goma din, to yanzu zaka fahimci ina za a je ne. amma in baka fahimci waɗannan ka'idojin ba, babu yadda za a yi ka fara fahimta. don haka dole ne a matakin farko sai an fara nuna maka waɗannan ka'idojin. kaman koyan mota ne, yau ba za ka taso a matakin farko za a fara koya maka mota kawai ka je ka shiga mota ka zauna a kan seat ka taki abin da za ka taka ka kama steering idan ka ga ana yi ba, a'a, kafin direban da zai koya maka ya fara koya maka ma zai tsayar da kai ne tun a waje ya fara maka wasu bayanai, wannan bayanan na theory zai fara yi maka. mota in za ka shiga, to ana duba taya, akwai faci ko ba faci, da iska ko ba iska, za ka dubi ƙarƙashin motan, ba wani akuya da ya kwanta, ba yaro da yake wasa a baya garin za ka yi reverse ka take shi, duk ya nuna maka waɗannan ƙa'idoji ɗin tukuna. sannan ya ce maka to in ka shiga ga irin yadda zaka zauna sannan kuma zaka kalli ina hannunka ina zai fara tabawa kafanka ina zai ta sai an maka waɗannan bayanan kaga waɗannan sune mabade ta yanda in ba a maka so ba zaka bince ina ka dosa ba to haka kowane ilimi da ka sani yana da waɗannan matashiya guda 10 din to wani zai ce me yasa to muna karanta umdatul ahkam ba a fara da shi ba na'am eh ilimin musulmi ilimin umdatul ahkam 40 hadisi ne amma asalin tushen farko da dalibi ya kamata ya fara sani akan ilimin hadisi to dama ya fara sani mustalahil hadisi ne to idan ya fara fahimtar su to lokacin da ya shiga waɗannan littattafan abun zai zama mishi da saukin fahimta to amma yayin da ya zama galibi yau muna ganin ilimi din shine mu dauko hadisi mu karanta mu san fassaran daga larabcin zuwa hausa shine ilimin to amma abun ba haka bane yadda zaka san ma'anan ka tabbatar da inganci ka tabbatar da yaya mai ilimin hadisi da sauransu abubuwa ne masu fadi kuma a ilmuka babu ilimin da yafi kowane ilimi fadi da wahalan sha'ani kaman ilimin hadisi dan ya rabu kusan gida 60 da wani abu to kaga akwai aiki a cikin sa to a takaice yanzu wannan da muka rubuta akan blackboard shi din fa'ida ne na abin da ya shafi ilimin mustalahil hadis kamar yadda muka faɗa kafin mu zo mu karo wasu din akai na farko za a ga ya ce fa'idatu ilmi mustalahil hadis fa'idatu ilmi mustalahil hadis wato fa'idar ilimin mustalahil hadis to kaga yanzu har yanzu a bayanin da nayi da nake maka akwai sauran abu ai yanzu har yanzu ba a san ka me ilimin mustalahil hadis ba ko an fara maka da fa'idatu to wannan fa'idatu hudin ka rike shi da kyau a cikin fa'ido a cikin mabadi guda 10 da zamu ka wannan din yana ciki dan alhaddu wal mawdu'u as-samara shine fa'ida to ga fa'idan yanzu shine anan to kaga akwai abin da suka zo kafin nan da ya kamata mu san su amma zamu zo mu san su zuwa sati mai zuwa insha Allah to yake cewa fa'idan wannan ilimi kaman ka ce da turanci dividend wato riba albarkan wannan ilimi ko riba ko romo da ake samu wajen sanin wannan ilimin da wani zai ce to me amfanin wannan ilimin kuma zai sa mu san sallah mu san kaza ne to shine zai ga maka ga irin riban da yake ciki in an iya to wannan ilimi yake ta huwa tanqiyatul adilla wannan maganganun na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ne yace huwa tanqiyatul adilla riba da ake samu a ilimin mustalahil hadis akwai tanqiyatul adilla tace dalilai alhadisiyya na hadisai in zaka bada hujja ka kafa dalili da wani hadisi ai ana buƙatan ka tabbatar da ingancin hadisin tukuna amma kana iya zuwa kana huti kana kare wani ra'ayi ko wani fatawa da ka kafu a kai kana jijiyan wuya kana jujjuyawa an ce mai hujja sai ka ja hadisi sai ka ce ga hadisin sai a ce a to ai wannan hadisin bai inganta ba sai ga duk gwiwanka yayi sanyi dan ba a kafa hujja da hadisi da'ifi to ta yaya zaka gane hadisi sahihi da wanda da'ifi ne shina ilimin mustalahil hadis ne kaga riban shi kenan in baka yi wannan ilimin ba to sai dai ka ji wasu suna so ha hadisi kai ma ka tafi a haka amma ba ka da bakin magana a cikin al'amarin dan haka yake cewa shi wannan ilimin mustalahil hadis huwa tanqiyatul adillatil hadisiyya shine tace dalilai na hadisi wa takhlisuha da kuma tsamo ita hadisai din mimma yashubuha daga cikin abubuwan da suka makale mata min da'ifin wa ghairihi na hadisai masu rauni da makamantan su akwai hadisai burjib da'ifai mawdu'ai waɗanda sun yi yawo sun mamaye kwakwalan al'umma, wanda waɗannan hadisan bai dace a yi amfani da su a duniyar musulunci ba. To ta ina ne za a iya ganewa? Shine sai an yi ilimin mustalahil hadis. Yanzu me yasa ne bid'a ta yi kamari a ƙasashe da dama a duniya? Saboda rashin sanin ilimin mustalahil hadis. Domin in ka koma tarihi, musuluncin nan da ta tashi shigowa musamman wannan yanki na Afrika, to daga cikin waɗanda wannan musulunci ya zo ta hannunsu bayan in ka cire Larabawa, wanda za ka ɗauko Uqba ibn Nafi al-Fihri, wanda ya ɗauko musulunci a zamanin Sayyidina Abubakar, ya yi tattaki ya zo har wannan yanki ya kawo musulunci. Bayansa an samu Larabawa waɗanda suke zuwa kasuwanci a wannan yanki, su ma sun yi ƙoƙarinsu wajen yaɗa musulunci. To bayan waɗannan Larabawa sai su waye? In kana karanta tarihi ne za ka ji sai kuma as-sufiyya, sufaye, ƴan ɗariƙun sufaye wannan. To galibi musuluncinmu ya zo ne ta wurinsu, shi ya sa ka ga an taso ɗariƙanci da bid'anci ya mamaye kwakwalen al'ummanmu a wannan yankin. In ba daga baya da Allah ya nufi zuwan sunna ba, wani zai ce me dalili? Shine wancan lokacin su ne musulman, su ne malaman sufaye, su suka san addinin, to ta hannunsu musuluncin ya rika zuwa. To kaga musuluncin zai zo ta hannunsu, za su rika yaɗa shi ne da abinda ba zai kauce wa bid'ansu ba. Sannan kuma bid'a yana yin ƙarfi ne dama da ginuwa akan hadisan ƙarya. Don su dama bid'a ana zaune lafiya, za a ƙirƙiro hadisin ne, a ƙirƙiro mishi isnadi, a ce ga hadisin nan kuma an san ƙarya ne, mai ƙirƙiro ta ya san ƙarya ne, amma ka zai taurin ido kawai sai ya danno hadisin, sai ce ai hadisin ya inganta. Shikenan sai a bautar da mutane akan hadisan ƙarya, kuma a nuna musu cewa manzon Allah ne ya ce. A haka aka samu irin waɗannan hadisan. Da haka sai aka samu waɗannan hadisan sun yi yawo a cikin mutane, ta yadda yau za ga har yau ga wani abu ne sunna ne. Ka fito ka gaya mutane fa, amma inda suka dage akan bid'an kana tsoron ma in ka faɗa za su yi ɗaya da kai, kana gudun in ka faɗa mutuncinka zai zube. Saboda an maida bid'an ya zama addini. Me yasa? Saboda hadisan ƙarya da suka yi yawo cikin mutane. Daga cikin irin waɗannan hadisan shine sai a zo sallan azumi. Karshe-karshen azumi duk kasuwan da ka shiga sai ka ji ana sai da alkama, ana cewa alkama na buɗe baki ranar sallah. Ina hadisi ingantacce da ya ce da alkama ake buɗe baki? Hadisan duk ba su inganta ba. Abin da ya tabbata daga annabi ana buɗe baki da shirin sallah shine dibino. Amma kaga waɗancan hadisan da suka yi yawo, to har mai talla a kasuwa ya iya alkaman buɗe baki ranar sallah? Ta gano ashe hadisai ne na ƙarya, ashe hadisai ne da'ifai, ashe hadisai ne ba su inganta ba. Sai a zo ana yaɗa mutane, ai annabi Ibrahim mahaifin shi ya aike shi sai da gumaka, sai yana yawo yana cewa wa zai sai abin da zai cuce shi, wai kai ma goben baban kai baka tallan gunki kai haka. Ashe hadisan ƙarya ne duk ba mu sani ba? Da duk da su ake mana wa'azi a ji a ɗauko su hadisai a jingina annan, sai ga ana kuka ana salati. Ashe ƙarairayi ne aka riƙa jingina wa annabi? Ashe aizato zunubi ne ko da gaskiya ne? Azzannu zambun walau kana haqqun. Ashe asali ma ka bi ba hadisi bane, tatsuniya ne? I'buduni qabla an ta'rifuni, i'rifuni qabla an ta'buduni, ku sanni kafin ku bauta min. Fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni, in ba ku sanni ba ta za ku bauta min. Duk da haka ake wa azira waɗannan hadisan, zuwa gano a sai duk hadisai ne matattu ba su inganta ba. To hadisai matattu in suka daskare a cikin mutane za a wayi gari, waɗannan abubuwan sai zama addini ta inda ba za ka iya raba su ba. Har yau ne za a yi mutuwa sai ga an je kan ga ana karanta suratul yasin, kai magana ga hadisi wai iqra'u yasin ala mautakum. mutum in ya rasu ka karanta suratul yasin akan gawan shi har yau mutane sun dauki wannan addini ne ko bai dade ba wani makocin matan shi ta rasu mun shiga an gama komai sai mahaifin ya zo an karanta yasin ya zo da talmin shi ba karanta ga wasu abokan shi shiga karanta sai shi ya dube ni ya san to wannan ahli sunna ne sai ce baba an karanta tun jiya sai ce to to yawa shikenan to kaga har yau an dauki wannan abin cewa addini ne mutum ya rasu a zo za a yanka likafani kaga a cire riga a cire wai hula a cire kaza a cire kaza in mace sai an cire hijabi sai an cire kaza sai an cire kaza bayan hadisin da ya tabbata ingantacce ba bambancin likafanin da namiji da ya mace babu wani yanka riga babu wani kaza amma wani hadisi yazo sai ya nuna na mata za a yanka kaza za a ashe hadisi ne da'ifi to waɗannan hadisai da'ifai kirkira aka rika yi ana shigar da su addini yau sai suka zama addinin da har baya iya barin jikin mutane aka zo aka yada mutane hadisi hamlul asa sunnatul anbiya'i alamatul mu'min rike sanda sunnan annabawa ne alama ne na mu'mini sai ga limamin juma'a ran juma'a in ba shi da sandan nan fa to kaman ba shi da limanci ana ganin kaman yayi sabo da haka sai an nada ma alkyabba an nado ma sanda to in ya shigo ba sandan nan kowa yana ganin fa an yi sabo ashe dai hadisai da'ifai aka rika rudar da mutane ana bautar da su Allah kan waɗannan al'amura to in ana so a tace addini a kafa mutane hadisai da za su bauta Allah da shi to da ilimin mustalahil hadis ne za a rika ganewa dan haka sanin ilimin mustalahil hadis zai taimaka maka kana ahlus sunna kai da awon sunna ka murkushe bid'a a wayi gari babu ita domin dan bid'a bai san ilimin ba yana bankaro hadisi ka hadisi a budo wurin sai ka ce to ya inganta ne karanto isnadin haddathana wane wane sai ka ce waye wane waye ne wane sai ga shiru bai sani ba ashe shi kurun yana ta karanto bakin ne bai ma san me ake yi ba bai ma san yaya karatun yake ba to shikenan da wannan ilimin mustalahil hadis sai ka nuna duniya ashe wannan makaryaci ne dan haka ilimin hadisi yana da muhimmanci kuma sai Allah ya rufa asiri duk duniya musulmai ne kadai suke da ilimin mustalahil hadis duk wani dan boko ka je ka same shi a ilimin boko akwai mustalahil hadis ba ilimin a geography babu a chemistry babu dan haka ilimin boko kowanne zaka iya shigar da ƙaryanka kuma ka zauna lafiya dan babu ilimin mustalahil hadis balle a gano kai ƙarya amma a ilimin hadisi kana shigo da hadisin ƙarya in ka kawo shi yanzu da minti daya to minti daya wuyanta a dade sai Allah ya kawo wanda zai gano ka wannan ƙarya ne ina ka turo shi wancan isnadin bai inganta ba ilimin hadisi ne kadai ilimin musulunci ne kadai muke da wannan ilimin ilimin hadisi yana da shi ilimin tarihi yana da shi dan haka yadda kaga akwai mustalahil hadis akwai kuma mustalahil tarih ba duk tarihi da ake bamu ne ya inganta ba fa a zo a ce maka ai annabi an haife shi ran 12 ga watan Rabiul Awwal dan haka ayi maulidi to sai a ce ba ma batun maulidi ba malam ake magana haihuwan annabi ranan 12 ga watan Rabiul Awwal wa ya ga maka ƙarya kai in ya ce da gaske ne gashi asira an fada sai ka ce ka maka isnadin sirran wa ya fada asira akwai ilimin mustalahil tarih mutum ba zai kawo ƙarya a karba ba da haka da ya zo yana jijiyan wuya maulidi a karkace ma batun maulidin a je shi kawai addes na haihuwan annabin a nan za ka gama da shi ka ce mana gashi ai gashi a khulasatun nurul yaqin ke sa za ga hatta littattafan da muke karantar da yara islamiyoyi suna buƙatan updating tajdidi sai a rika sabunta so su littattafan ba su dace yanzu ana karantar da yara ba yanzu khulasatun nurul yaqin a matsayin sira da za a karantar da yaro bai dace ba mustalahil wannan abin da ya shafi kawaidi a sa yaran islamiya duk bai dace ba domin yana dauke da farko muqaddimat din su alwujudu walbaqa'u kaza kaza wadannan duk ilmul kalamu ne mantiki ne wanda kafirci ne zunzurutu a ciki asalin tauhidin kitabu da aka zo ana kore maka ana maka wadancan din kafirci ne kuma an ce za a bude islamiya a faro daga qawaidi a fiqhu za a fara karantar da mutane a faro daga ahalari amma qawaidi ban kaura da barna da suke ciki suna da yawa to waɗannan hayaniya da barnan su suke ciki kuma sai ana nuna yara ku taso ku zama ahli sunna ma tun a karatu ne kuke musu islamiya ba ga barnan da kuke sa musu ya kai a cewa kai zai ta mallan gaci akwai mana alitabi kuma ya ce kar ai ka zo khulasatu nurin yaqin me ake cewa dangane da ayyukan annabi an haifi manzon Allah a shekaran giwa isna ashara rabiul awwali an haifi annabi ran 12 ga watan rabiul awwal ƙarya ne bai tabbata ba to kaga ashe yadda akwai musalahil hadith akwai musalahil tarih duk abinda za a karantar da al'umma ta taccen to randa wani yazo musu da nakarin za su yi ƙarya ne ba mu gani a karatu ba amma duk abinda mutum ya gani a karatu in zaka mishi bayanin amma bai inganta ba zai ce a littafin ba a ce bai inganta ba zai yadda maka ba to kaga abun ashe akwai sauran aiki da sauran dan haka ilimin hadisi yake da wannan ilimin ilimin boko ba shi da shi shi yasa zaka a geographers akwai ƙarya zaka shiga boko sai kaga akwai course din da lecturer hudu yake daukan ku akai lecturer daya a jami'a sai ga lecturer course daya ne lecturer hudu suke daukan ku in lecturer nan ya zo da nashi bayanin gobe wancan ya zo muku kuma the same course din ne amma zai zo ku da bayanin da yana karo da najiya an tayi malamin jiya ce ga sai na research nashi ba daidai bane kuma in ka zo exam na wanne zaka sa kana so ka ji jarabawa to kaga sai ga akwai rudani a ciki malami ne a jami'a zai tashi yana karantarwa yana ka bayani student ne zai tashi ya fara challenge ya ce lecturer Mr. lecturer wannan bayanin ba haka yake ba kuma a doka student din yana da right ba isa ka da shi a jaraba ba yana da yanci in lecturer ya ka da shi za a kama lecturer yana da yanci amma ilimin addini babu wannan sai abin da ya inganta yanzu da muka yi secondary school ana koya mana a geography ana cewa wannan nine planet din nan da ake kira da Hausa duniya tara ko suna cewa sama tara da sauransu yanzu a binciken baya sun ce wai ina ba nine planet bane 12 planet yanzu sun kai 12 kaga da hayaniya ne to zaka ce yanzu to wanne ne rajihi aina qawlur rajih ina magana ingantacce ba su da ilimin mustalahil hadith balle a gano ya sai kaje an ce maka asalin Hausa da zuwan Hausa wannan yankin zuwan baya jidda ne to sai ka tambaya to kafin baya jiddan ya zo dama wani yare ake yi a yankin tunda an ce shi ya zo da shi kuma an kabi tarihi shi baya jiddan fa ba Bahaushe bane baya jin Hausa kuma an ce shi ne asalin Hausa da sarauniya daurama to amma da ya zo baya jin Hausa shi ba Bahaushe ba kuma an ce shi ne asalin Hausa to da ya zo dama wani yaren ake yi kaga a gaya mana kenan da kafin Hausa wani yare ake a yankin kaga hana ka da aiki amma da yake ba ilimin musalahil hadis a Hausa har yau haka ƙaryan yake tafiya haka ƙaryan yake tafiya yanzu ba baranci me ma'anan yamtara wala ne ya zabra ko wani yawa me yasa wai ake gaya mishi yamtara wala ga zabra ko wani sai wa sai tudi ma imam ya ce ba tarihin biyu sosai yanzu Borno mu aka ce wa kanurai wai daga Laraba wai Borno din Bahrun Nur ne tekun haske haka aka ce wai yamtara ƙwalan ka san wai ainihin tsewa ya yi a mandarar garau to wai da ya je yana nitsewan fadawa da jama'a suna ta bin shi yana ta gudu ran maza ya ɓaci da ya je yana nitsewan ana zuwa za a kawo sai yana yawmun tara walla wai larabci ne yawmun tara walla yawmun tara walla yawmun wata rana tara muka gan shi walla ya ba mu baya yana nufewa yawmun tara walla yawmun tara walla to wai da ya faɗi yawmun tara walla sai aka fara yam tara walla yam tara walla sunan ya abunan randa ake ba sarki sanda sun yi bayanin nan yawwa kada yawwa shine tambayan imam da yake raye mai sunan shi
sunan da yake raye da shi da yi tasiri ba sai wanda ya mutu
ne ni ma su sanin wannan abun ran litinin din nan na sani shekaran jiya wata lectura ne sati uku da ya wuce sai ta ba mu asamin hausawa ta ba su asamin da hausa baburawa da baburanci ni kadai ne kanuri ta ce ni kuma da kanuri sai aka zo kowa yana gabatarwa yana gabatar da fefan shi shine na zo sai baburawan suka yi kaina kasan na gama suka shiga na su ne muka fara nace mu ga asalin mu shine suka ce su ma ga nasu nace ƙarya ne shine tace ita ma lokacin nadin sarautar nan ta ji bayani amma ina yake ina inganci Allahu alamu tace in akwai inda za a samu tarihin biyu tana so ta samu ta karanta ko ya inganta to kaga shine misalan irin waɗannan ilimin tace bayanai sai a ilimin hadisi wannan wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya kubutar da al'ummar musulmi da shi to dan haka samun wannan ilimin mustalahil hadis daraja ne a cikin al'umma sannan abu ne mai muhimmanci al'umma su tsayu a ko ina dan su koyi wannan ilimin yace wal mustajillu bil qur'an to da yake anan ban rubuta shi ba a takaice duk mutumin da yanzu kuna bayani da wani kana so ka kafa hujja ko kana nasiha ko kana wa'azi in kana so kai hujja da ayan alqur'ani ai baka bukatuwa zuwa ga cewa ayan ya inganta ko bai inganta ba duk abinda ka gan shi a qur'ani sai da ya tabbata to kaga wanda yanzu zai yi bada hujja a cikin alqur'ani baya bukatan ilimin mustalahil hadis anan domin abun ya riga ya tabbata ne babu rudani akai amma duk wanda zai kafa hujja da hadisi ne al-mustajillu bi sunna yahtaju ila amrayni in kana wa'azi ko kana nasiha in kana so ka kafa hujja da hadisi to kana da bukatan al'amura guda biyu na farko subutu sanadiha ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama duk hadisin da zaka jawo ya zama ya tabbata hadisin yana da sanadi zamu zo mu yi bayanin isnadi wato ya tabbata ya tabbata daga hanyoyi har zuwa ga annabi dan ka ya tabbata annabi ne fa ya faɗi hadisin ba ƙarya ka mishi ba shi yasa a ƙarƙashin wannan gaba duk hadisin da da'ifi ne in ka zo kana wa'azi zaka ja hadisin kafin ka ja kar ka ce manzon Allah ne yace kar ka faɗi haka domin ya da'ifi ne ai to ƙarya akai wa annabi in ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji hadisi sai ka ce wal hadithu da'if to aka ce manzon Allah ya ce to tun farko ba za ka ce manzon Allah ya ce ba tun kafin ka fara hadisin kai wani isharan da ma sauraron ka su gane hadisin bai inganta ba in ka so sai ka ce kama kila kamar yadda wasu suke cewa sai ka ce warwiya an ruwaito an ce to da ka faɗi haka kafin ka ji hadisin kowa ya gane ina matsayin hadisin ko kuma kana karantarwa ne ka zo jin sai ka ce jama'a hadisin nan da za mu shiga bai inganta ba kowa ya ji a ran shi sannan sai ka fara karanto hadisin amma hadisi ne ba ifi sai ka ce manzon Allah ya ce to kai din ma kai makaryaci ne a duniyar ilimin hadisi haka malamai suka ce sannan na biyu subuti dilalatiha ala al-hukm bayan hadisin ka tabbatar ya je ga annabi to ka samu tabbacin hadisin yana kafa hujja akan hukuncin da zaka ja daka ka ja hadisin ya zama fa akan abun da ka ja hadisin akan abun hadisin yake magana kar ka je ka jawo hadisi kana neman murdi ma'anan hadisin dan ya goyi bayan ka akan wani abun da kake so ya goyi bayan ka shi kuma alhalin hadisin ba akan wannan abin yake nufi ba an samu waɗanda suka dauko hadisai irin wannan babban misali ka dauko Abu Jabbar hadisi ne zai dauko daga Bukhari Muslim sahihin hadisi sai ja hadisi amma sai canza fassara kaga yanzu ya tabbata hadisin ya inganta amma hujja ne akan abin da ya kafa hujja da shi ba hujja bane. Wata ta zo wurin manzon Allah tace ya rasulullah na zo ka biya min bukatata. Manzon Allah ya biya mata bukata da ya tashi ya ce bukata duk wanda ya karanta hadisin a Bukhari ko rikita cewa baya yi akan hadisin dan ta zo ne annabi yana cikin mutane annabi kuma an saba ya rasulullah ina da bukata kaza an san bukatun giran mu ba abinci ba mu da kudin kaza shine irin bukatun amma da sai mai da abun bukatu wai na sha'awa bukata ta sha'awa ma'anan shi ta daban a larabci bukata na kudi da abinci ma'anan shi daban amma sai zu ya fassara to kaga duk hadisin da zaka ja ya tabbata fa akan hukuncin da kake so ka ja din akan wannan hukuncin wannan hadisin yake magana amma kar ya zama ka ja hadisin ya inganta amma sai ka daura hadisin akan wani abu na daban dan ka rikitar da al'amarin ka nuna cewa ai abun ba a haka yake ba dan akwai masu murde na soshi irin waɗannan yanzu kaman hadisin da yake annabi yake magana akan khawarijawa galibin su matasa ne kaza 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 dan dariku sai su jawo ta a wurin maulidi wai suna jifan ahli sunna wai su ne annabi yake magana da su to kaga duk ire-iren waɗannan kai ahli sunna kar ya zama kai wannan ilimin dan ka sa yaudara a cikin ilimin to sannan kuma yake cewa taqsimu ilmil hadith ila qismayn ilmin hadith ya kasu kashi biyu duk sai an gane na farko ilmul hadith riwaya ilmin hadith riwaya sannan kuma akwai ilmul hadith diraya shi ilmul hadith riwaya shine ilimi wanda yana bincike ne akan dukkanin abin da aka dauko daga annabi maganan shi ne aikin shi ne wani hali daga cikin halayyansa to duk abin da za a dauko to wannan shi ake kira riwaya an ruwaito annabi ya ce annabi ya faɗi kaza kenan ilmul hadith riwaya a takaice yana maka magana ne akan duk hadisin da za a jawo a samu tabbacin ya inganta 100% daga annabi sai kuma ilmul hadith diraya kaga yace ilmun yubhatu fihi an ahwalir rawi wal marwi min haythu al-qabuli war-radd to wannan diraya din shine abin da yake cewa ilmun wani ilimi ne yabhatu fihi yana bada bincike ne an ahwalir rawi akan halin wanda ya ruwaito hadisin wal marwi da wanda ya ruwaito daga wurin sa sai a ce to ga hadisi nan sai a ce to waye ruwaito ne sai aka ce eh gashi dai akwai ibnu abdullahi ibnu lahi'a ya karbo daga wani wani daga wani zuwa ga annabi sai a ce ibnu lahi'a eh to amma a isnadin akwai abdullahi dan lahi'a eh to amma a ƙarshen isnadin ya je kan abdullahi dan umar ko dan abbas sai aka ce a zuwa ga Abu Sa'id ne ko ga Abu Hurairah sai a ce to hadisin bai inganta ba domin shi Abdullahi dan Lahi'a wani malami ne babba malamin hadisi amma duk abin da ya rubuta na hadisi ba shi da hadda a kame kyau amma yana da su a rubuce dan haka yana da dimbin dalibai in sun zo yana karantar da hadisi yana duba yana karantar da su wata rana sai librarian shi ya kone sai zama duk abin da ya rubuta ya kone to sai zama kuma ya dade yana karantarwa ba zai iya daina karantarwa ba to shi kenan sai ya zama duk lokacin da yazo bada hadisi sai ya rika kwaba yana jan hadisin sai ya kwaba ta nan dan labirin ya kone sai malamin suka ce a daina karban hadisin Abdullahi dan Lahi'a hadisan da ya bayar kafin labirin shi ya kone za a karba tun bayan konewar labirin kuma kar a karbi hadisin to za a gane zaka ce da hadisan da yazo da Abdullahi dan Lahi'a a ciki amma ya je ya kare akan sahabi Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Zubair to wannan hadisi ya inganta amma in ya tike kansu Abu Hurairah da makamantan su hadisin bai inganta ba to kaga yanzu wannan ya maka bincike akan wane ne halin arrawi wanda ya ruwaito kaga an gano akwai ƙarya tattare da shi ake to an soke hadisin ba za a karba ba sannan wal marwi da wanda ya je ruwayan hadisi to akwai in an zo ilimin jarhi wa ta'dil shi ma ilimi ne mai zaman kanshi amma a hankali muna karatun musalil hadisi har za mu zo mu fada ilimin jarhi wa ta'dil za ga akwai irin su al-imamul kalbi wanda shi kalbi malamai suka ce kazzab tantirin makaryaci ne wasu ma suka ce dajjal ai a ƙarya ma dajjal ne da ilimin hadisi ba a rufa rufa shi yasa za ga tabi'an ahlus sunna aqidan ahlus sunna aqida ne na malaman hadisi ba sa yin kara ko a cikin su kake ran da kazo da bankaura da sunan addinin to babu wani batun kana cikin su sai sun wanta kalar da kai ba sa daga kafa dangantaka ba ta aiki a wurin ahlus sunna wal jama'a haka suke aqidatu salaf ashabul hadith haka malaman hadisi ke da haka su wai ba wai sai in dan bid'a suke raddi ba ko kana cikin su ka debo bid'a to sai an juye kanka babu wani batun daga kan kafa da haka yadda kaga sun yi kacce-kacce da Abdul Jabbar ai ba su daga kafa akan Dr. Ahmad Gumi ba kaga Dr. Ahmad Gumi yana amsa sunan Ahlus Sunna har ma na cewa ma su ne salafiyya gwangwa kuma kaga dan Sheikh Abubakar Gumi ne Abubakar Gumi kuma shine uban Izala amma da yazo da bankaura an ce dan malamin mu ba a daga kafa ba to Ahlus Sunna ba su da wani daga kafa duk wanda zai taba sunnan manzon Allah to ana watsi da shi ne kuma a duna a nuna duniya makaryaci to Imamul Kalbi wannan suka ce tantirin makaryaci ne to ɗan Shi'a in ka koma litattafan su galibi ruwayoyin da suke kafa hujja da shi sun fi dogewa akan ruwayoyin Kalbi da kan dan Shi'a dauko maka wani hadisi ko hadisi ne suka ce dauko isnadin in yazo maka Kalbi sai ka ce to ba ga Kalbi ba ai mu Kalbi makaryaci ne a wurin mu to anan sai ka rika gane wasu haqa'iq da wasu al'amura na ilimi to dan haka zamu tsaya a iya muqaddiman nan to amma yace min haythul qabuli war raddi a halin mai ruwayan ne za gane hadisin za a karba ko ba za a karba bane daga halin ake ganewa to kaga wannan yana nuna mana ilimin sunna da ilimin ahlus sunna to fa ba aqida ne na zama haka ba yana buƙatan fa sai an maida hankali sosai wajen ilimi ilimi kuma ba na wasa bane dan haka zaka ga ahlus sunna da dama ya dauka kawai in ya dauki sunan ahlus sunna shikenan ya wadatar ya dan karanta 40 hadis ya soke usulus salasa muqarrara tauhid shikenan ya zama malami to amma yanzu iya muqaddiman nan kadai yana nuna maka akwai aiki a gaban mu to haka ilimi yake zaka yi tayi ne har ka mutu babu inda kaje har ka mutu babu inda kaje to abubuwan suna nan da yawa to yanzu idan irin waɗannan abubuwan ga hadisan ƙarya suna yawo ana yada mutane da sunan addini sai mu ahlus sunna ba mu je mun koyi ilimin hadisin dan mu gane ba ta yaya mutumin da zai zo ya yada bid'a zamu iya mayar da martani ta zamu iya nuna al'umma ƙarya ya kawo muku dole sai an tsaya da gaske an nemi ilimi din dan haka ahlus sunna babu ranan da yake haƙurtuwa da neman ilimi daka malaman sunna har mutuwa ya dauke su a daliban ilimi suke malam Ja'far ya rasu yana kan dalibta ba Albani ya rasu kai yana kan dalibta haka manyan malamai suke ba randa suke ja da baya daga daukan ilimi sai ga wani malami shiru an daina ganin shi ya sake koma makaranta to ilimi din abun da yawa ne to ana nema sai Allah ya rika datar da ku ana gano abubuwa sannan kuma duk ahlus sunnan da kuke ga suke samun daukaka a yankunan su a garurukan su mafi girman abin da yake taimaka musu suna dagewa ne da neman ilimi ba dare ba rana babu ranan dainawa me yasa yau Allah ya daukaka Kano shine kai dai ka duba ka gani za ka ga babban misali a haka yau Allah ya daukaka Kano saboda sun dage daliban an aje su matasa ana karantar da su laila nahar dare da rana to ana dagewa ana karatu duk ran da bid'a yazo bid'an da kafan shi yake gudu amma duk garin da bid'a ya je samu gingin zama ya zauna kuma akwai ahlus sunna a garin to yana nuna ahlus sunnan sun zauna ne basu damu da neman ilimi ba amma an damu da neman ilimi bid'a in ya shigo to da kafan shi yake gudu ba ya iya samun gingin zama haka zaka dubi duk wani bid'a in tazo yanzu ka duba shi an ci a Najeriya inda aka fara kafa ta fa a Zaria ne zazzaki shi ya kafa wannan shi an ci a Zaria in ana maganan shi a Zaria zaka dauka shine asalin headquarter ma na Africa a can aka yi Husainiya ne girma sai aka zo aka wayi gari ɗan shi'a da kake ji kawai ashe suna ne a Zaria ba su da yawa ɗan shi'an da suke Fatiskum sun yi ɗan shi'an Zaria kusan 10 ɗan shi'an da suke Funtuwa sun ninninka ɗan shi'an Zaria ɗan shi'an Katsina sun ninninka ɗan shi'an Zaria shine Zaria shi tun da dama gidan ilimi ne an san Zaria da malaman tsauro da malaman zaure zaga mutum muktasar nan ya haddace akan shi a Zaria suna da malamai masu kokarwa masu ilimi to dan haka sai bid'an sai da yadu ba da in ka shiga Kano jaridan almizan na su zazzaki duk inda ka je sai ka samu amma kana Kano ma tun kafin ayi yaki da zazzaki zaka nemi jaridan almizan babu saboda ana karatu supatiskum sai zama shi an ci ya yawaitu a wurin amma zare da suka tsaya da ilimi da za ka gane yau gashi an sake zazzaki kusan shekara amma har yana Abuja ya gagara dawa Zariyan ɗan garin sun ce ya da sai sun kashe shi ashe da suna ne kawai ɗan Funtuwa ne suke zuwa da ɗan Fatiskum suna mishi tsaro da gadi ashe ba ɗan garin bane to me yasa ɗan garin ba a ja su da yawa sun bi ba yau da zazzakin aka kama shi wa karbe ragaman tafiyan Yakubun Katsina ne ya je karba ina dan Zaria har ba a ji wani dan Zaria ya taso a kujeran zazzaki ba ashe ba dan garin da ya karba dan garin malamai ne an damu da ilimi ana karantarwa to da awan in ya shigo da kafan shi yake gudu to amma duk inda aka kashe jiki bid'a in yazo yana samun shiga ne in yazo ya ga ko akwai sunna ba a karatu to bid'a ya fi samun shiga ya fi samun gindin ba shi yasa duk inda shi'a ta shiga a garin mutane ya fi makalewa a masallatan yan dariqa domin yan dariqo dama su ba ruwan su da neman ilimi tun daga shehunnan su shehunnan ba sa damuwa da su karantar da mabiya dan ana karantar da kai to zaka iya ka gano ƙaryan to ya za a karantar da kai a barka haka naka su shehunnan sai su dibi ƴaƴan su sai su tura su Masar ko Maiduguri ko su yankuna su je su yi ta yin karatu in ya mutu dan shi hau kujera yanzu shehu tun ba rasu ba duk waɗanda suke nema hau kujeran su waye ne muridai ne ko ƴaƴan ƴaƴan amma da mai professor ne yanzu amma almajiran wannan shehu tun waye professor to su haka suke dama a kashe al'umma su su gina kansu dan shehun ta kan dama business center ne monday market ne wurin neman kuɗi ne da haka za su aje ƴaƴan su in sun mutu ƴaƴan su hau kujera to an karantar da ƴaƴan talakawa ai su ma za su nemi kujera to kara karantar da su bar su haka to wannan yana nuna sai mun zage dangane da neman ilimi za mu tsaya da wannan muqaddiman haka sati mai zuwa za mu zo mu daura da wasu abubuwa masu muhimmanci insha Allah